sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel. Tare da baba ku makiyar da sauran abokan aiki, muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 18 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku da abin da muke tafi da shi ga kanan labarai.
To Sarfi Lu a jiya Talata jami'ai a Amurka sun tabbatar da yin bukin dasa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga wanda za a yi a cikin watan Disamba. Duk da sanar da soke wannan bukin wuni guda kafin jiya Talata. A jiya Talata ne kuma zababben shugaban Amurka Joe Biden ya gana da mashawartansa akan tsaron ƙasa, amma ba jami'an da ke asirin gwamnati ba, yayin da shugaba Donald Trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na Democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta White House. Majalisar Ɗinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun kota kwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a ƙasashe bakwai da ke kan hatsari.
Labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya ya jagoranci taron koli na masu ruwa da tsaki kan tsaro a fadar gwamnati.
Wannan taro ya lura da cewa lallai akwai bukata da ci kwararan matakai domin ganin cewa an kauce ma irin wa'abun da suka faru sati biyu da suka gabata.
A ɗaya bangaren kuma, rikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'an tana da ƙarfin da za su iya daƙile satar mutane da ke faruwa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Haka kuma za mu ji cewa yanzu haka kwamitin binciken cin zarafi da kuma take haƙoƙin bil'adama da ake zargin 'yan sanda na yi ya fara zama a jagokin Adamawa da Taraba. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin nan ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata jami'ai a Amurka sun tabbatar da yin bukin dasa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga a cikin watan Disamba. Duk da sadarwar soke bukin wuni guda kafin jiya Talatan. Masu shirya bukin na aje furanni a fadin Amurka da dubun dubatar mutane ke aje furanni a kan kaburburan mayakan Amurka sun sanar a ranar Litinin cewa an soke bukin saboda annobar coronavirus. Amma a jiya Talata, sakataren sojin Amurka Ryan McCarthy ya umarci makabartar soji ta ƙasa ta Arlington da ta kimtsa domin ɗaukar nauyin bukin cikin kariya. Shi ma shugaba Donald Trump ya faɗa a wani sakonsa na Twitter da yammacin jiya Talata cewa ya take batun soke bukin da ya kira shiririta, inda ya tabbatar da za a yi bukin. A ranar 19 ga watan Disamba ne za a gudanar da bukin, ba a makabartar soja ta Arlington kaɗai ba, da ma sama da wurare 2,000 a faɗin ƙasar da ma wajen ƙasar. A hali da ake jika kuma a jiya Talata, zababben shugaban Amurka Joe Biden ya gana da mashawartansa akan tsaron ƙasa, amma ba jami'an leƙen asirin gwamnati ba, yayin da shugaba Donald Trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na Democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta White House. Biden da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris sun tattauna akan batutuwa da suka shafi manufofin harkokin kasashen waje da masana akan harkokin diplomasiya da masu tattara bayanan sirri da ma masana akan tsaro, a cewar kwamitin karɓar mulki na Biden. Tattaunawar ta samu halartar Tony Blinken, tsohon mataimakin sakataren harkokin waje, da tsofaffin jakadun Amurka da suka hada da Nicholas Burns da Samantha Power, da tsohon shugaban sojin ruwa William McRaven, da kuma babban jami'in soja mai ritaya General Stanley McChrystal. Wasu wakilan Republican a majalisa sun faɗa a cikin 'yan kwanakin nan cewa ya kamata jami'an leƙen asirin gwamnati su fara yi wa Biden bayani kafin rantsar da shi 20 ga watan Janairu, duk da Trump na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben da ya tabbatar da nasarar Biden domin ya ci gaba da mulki a wa'adi na biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun kota kwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a ƙasashe guda bakwai da suke kan hatsari. Za a iya kawar da yunwa, amma ya kamata a ɗauki mataki a kan lokaci kafin a yi nasara, in ji shugaban aikin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock a wata sanarwa a kan raba kuɗaɗen, wanda har yau shi ne kaso mafi girma da aka fitar daga asusun jin kan. Kafin annobar coronavirus ta nakasa harkokin tattalin arzikin duniya da jama'a, akwai wasu mutum miliyan 135 da dama can suke fama da tsananin rashin abinci a ƙasashe 55, a cewar alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya. Adadin mutanen ya karu a wannan shekara. Kana Majalisar Dinkin Duniya da nuna damuwa akan hali da ake ciki a Afghanistan da Burkina Faso da Demokratiyyar Jamhuriyar Congo da Najeriya da Sudan ta Kudu da Yamal. Waɗannan kasashe guda shida su ne za su raba miliyan 80 na kuɗin jin kan yayin da aka ajiye wa Habasha raguwar dala miliyan 20.
Kafin ba ya sake dawowa da ci gaban labaran, za mu leƙa Najeriya, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron kwamitin koli na sha'anin tsaro a fadar gwamnati Abuja. Wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton.
Wannan kwamitin koli ya samu hadarta taro daga mambobin Majalisar Sojoji ta Najeriya da ministocin tsaro da na ayyukan 'yan sanda da kusoshin gwamnati masu fada a sha'anin tsaro a cikin Najeriya. Alhaji Muhammadu Dingyadi shi ne ministan 'yan sanda a Najeriya, ko ya yi mun ƙarin haske dangane da sakamakon wannan ganawar da wannan majalisar koli ta tsaro ta yi a Najeriya, inda yake cewa
rigimar shugaban kasa ya ce za a ɗauki kowanne irin matakai na ganin cewa an ci gaba da hulɗa da duk wanda ya kamata a yi hulɗa da shi, an ci gaba da sauraron mutane musamman matasa da kuma sauran masu faɗa a ji, domin a ga cewa an saurari kowa kuma an ba masu nemo duk wani haƙƙinsu, domin a ga cewa ba a samu irin sake ɗaurawa irin wannan ba. Ko shakka babu, gwamnati shirye ta saurari kowa, gwamnati a shirye take ta biya wa bukatu mutane bukatunsu, saboda wannan gwamnati jama'a ne suka zaɓe ta. Amma kuma gwamnati ba za ta bude idanu ba tana kallo har wasu tsiraru su zo su gurfanar da gwamnati zuwa ga wani hali wanda bai dace ba. Saboda haka shi yasa aka yi wannan bayanin, a tabbatar da cewa jama'a su zare damtse su ba gwamnati goyon baya. Idan aka bukatu gwamnati saurara, jama'a kuma su ba gwamnati dama ta biya bukatunsu.
Matsalar tsaro tana ƙara ta'azzara kwanan nan a yankin arewa maso yammacin Najeriya, musamman a jihar Kaduna da kan hanyar nan ta Kaduna zuwa Abuja. Shin me taron nan ya cimma dangane da wannan matsalar da kuma za a magance ta ganin takicin yawa?
Wannan taro ya lura da cewa lallai akwai bukata da ci kwararan matakai domin ganin cewa an kauce ma irin wa'abun da suka faru sati biyu da suka gabata. Ko shakka babu, hukumomin tsaro suna nan akan hanyar nan a koda yaushe, amma dai an samu dan akasin su waɗannan mutane marasa kishin ƙasa sun laɓe wasu wurare, sun kekeci idanun mutane, sun laɓe sun kwashe wasu mutane sun shiga da su daji. To amma alhamdulillah hukumomin tsaro sun bi su, kuma an kwato mafi yawan waɗannan mutane.
Alhaji Muhammadu Dingyadi kenan, ministan sha'anin 'yan sanda Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa, har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga babu ya dawo da labarai.
Mahaukaciyar guguwar Ayuta ta dace gaba da kada iska da zubar da ruwan sama a arewa maso gabashin Nicaragua a jiya Talata, bayan ta zuba da yammacin ranar Litinin. Ayuta da ta fara rauni a matsayi na biyar zuwa matsayi na hudu kafin ta fara zuba, ta tattaro iska mai karfin gaske da ke tafiyar kilomita 210 a cikin sa'a guda. Ayuta ta rikide ta zama hadarin yankin tropical yayin da take kadawa zuwa Honduras, a cewar cibiyar kula da manyan guguwa ta kasa, wacce ta gargadi kasashen Amurka ta tsakiya da su shirya saboda yiwuwar samun gocewar kasa daga yanzu zuwa gobe Alhamis. Mutane da dama sun nemi mafaka a wasu masugunai ne, yayin da gwamnatin Nicaragua take kwasan dubban mazauna yankin gabar teku kafin isowar hadarin. Yanzu a jiya Talata ba a tabbatar da wani ya mutu a Nicaragua ba, inji Guillermo Gonzalez, shugaban hukumar bada agaji a lokacin bala'i ta kasar da ake kira SINAPRED a takaice. A ƙarshe, hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan gudun hijira 27,000 ne suka arcewa rikicin yankin Tigiri na kasar Habasha suka nufi gabashin Sudan, ayari 'yan gudun hijira mafi yawa da ɓangaren kasar ya gani cikin shekaru 20. An kiyasta mutane 4,000 da suka hada da maza da mata da ƙananan yara suke ƙetarawa iyakar Habasha zuwa yankin gabashin Sudan a duk rana ta Allah. Hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da suka arce daga yankin suna isa cikin gajiya saboda tafiyar ƙasa mai nisa da kuma tsoro da ke tare da su akan abubuwa da suka gani. Al'amura sun kara rinchabewa a Tigray tun lokacin da gwamnatin Habasha ta kaddamar da harin soja makonni biyu da suka shuɗe. Gwamnatin ta ce ta maida martani ne akan zargin kai hari da kungiyar ƴan tawayen TPLF ta kai akan tungar sojin gwamnatin. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Babar Baloci ya ce ko shakka babu an samu cikakken matsalan bukatar aikin jin kai a yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'an tana da karfin da za su iya daƙile satar mutane da ta sake bulla a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Daga Abuja, ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Abuja da ke zama hedikwatar Najeriya, Kaduna da ke zama cibiyar arewacin Najeriya, hanyar da ta haɗo ɗannan birane biyu na neman zama kabari. Salamu alaikum. Duba da yadda masu satar mutane suka sake bulla a kan wannan hanya, suke kuma cin karansu babu babbaka, al'amarin da ke kara cusa tsoro da firgici a zukatan matafiya. Na tuntuɓi mai magana da yawun 'yan sandan Najeriya, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Frank Mba, ko anya sun san abin da ke faruwa akan wannan hanya a halin yanzu a baya-bayan nan.
We are aware of those incidents that occurred along Kaduna Abuja expressway.
Yace muna sane da ababen da ke faruwa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Muna sane da ƴan ababai marasa daɗi da ke faruwa nan da can. Amma wannan ba wai yana nufin wani sabon abu ne ba. Mun ci wannan hanya ƙwarai da gaske. Mu ne 'yan sandan da a baya muka wartaki masu garkuwa da mutane, 'yan bindiga daɗi, 'yan fashi da makami akan wannan hanya. Har yanzu muna da wannan kazar-kazar da ƙarfin iya tabbatar da tsaro akan wannan hanyar, kuma abin da ya faru a baya-bayan nan ba zai sake faruwa ba. Amma Honorable Muhammad Umar Bago da ke zama ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger ya ce gwamnatinsu ta APC ta gaza.
Wannan magana gwamnatinmu na APC mun kasa akan magana tsaro. Shugaban ƙasa Jalal Muhammadu Buhari bai samu mutane masu faɗa mishi gaskiya ba, ko kuma yana ji yaƙi ya ji ne. Abin da nake magana haka, ka duba tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Yau mako ɗaya ko yaushe sai 'yan ta'adda sun tara hanya sun kama mutane. Yanzu a ce wai ba za a fito da sojoji da 'yan sanda ba wannan dajin a kai ta ƙasa gabaki ɗaya, duk abin da ke da ƙauye da gida da gari da ke wurin duk a kwantar da su a wannan dajin. Ya za ce ya gagare mu ne?
To ko a halin yanzu wani matakin gaggawa ya kamata a ɗauka don dakatar da wannan aika-aika? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya.
A maganan gaskiya, in kana maganan sojoji da 'yan sanda ba mu da isassu. In kuma aka ce babu mutane da za su yi aiki, to kaga wannan ba wani abu zai ci gaba sai ka yi wannan. So a mataki na kusa-kusa, ina ganin gwamnati ya kamata ta wurin 'yan sanda su ma ba su isa ba, sai an yi ɗauka ta musamman. Sannan bayan haka a saki kuɗi na musamman.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina. To yanzu haka kwamitin binciken cin zarafi da kuma take haƙoƙin bil'adama da ake zargin 'yan sanda na yi ya fara zama a jihohin Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Gwamnan jihar Adamawa ne dai Ahmadu Marufintiri, kamar sauran jihohin Najeriya, ya kafa wannan kwamiti da zimmar ji da bin kadin duk wani cin zarafi ko kuma wuce gona da irin da ake zargin jami'an 'yan sanda na yi. To wai ko shin ma ya aikin wannan kwamiti zai kasance, kuma me za a bincika? Wannan ko ita ce ma tambayar da ne wa shugaban wannan hukumar binciken Justice Adamu Hoban.
Babban abin da ake so a cimma shi ne, idan akwai wanda ya cutu kawansu halayen nasu, idan ka kawo kukan za mu yi recommending, za mu bincika mu gani akwai gaskiya ciki ko babu. In akwai za mu recommending ma gaba. Bisa ga da period da aka ba mu sun ba da shi wata shida, amma ba wai wata shida ne duka zai tsare ba. Duk lokacin da mun ga petition baya zuwa kuma za mu iya mu recommending cewa shi kenan.
Kafin ma ku fama zama, shi kansa kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa a taron manema labarai kwanaki ya bayyana kan cewa kawai yanzu ba wani korafi a Adamawa, ba ganin tamkar daga malam masallaci, wataƙila shi yasa jama'a suka yi ɗari-ɗari.
To amma daga yanzu kam mun ce muna buɗe secretariat a bude wanda yake da kuka ya kawo, amma fa a sani idan ba wanda ya kawo ba abin da mun iya yi, ba za mu ce kai ka kawo alhali kuma ba ka ta complain ba. Kamar kotu ne, ba a ce ka zo ka yi kara ba, amma idan kana da damuwa ka zo ka yi kara.
Kawo yanzu tuni wasu kungiyoyi da madaidaikun jama'a suka shirya domin gurfana a gaban wannan kwamiti. Kwamar Shehu Yohana da ke cikin shugabannin majalisar matasa ta Najeriya, wato National Youth Council a shiyar Arewa maso gabas, ya ce za su gurfana a gaban wannan kwamiti bincike da yin mika nasu kuka.
Magana ensas abu ne wanda ya shafi matasa gaba daya, duka abubuwan yawancin matasa ne abubuwan ya shafi. Shi ne na zo a madadin shugaban ɗaya daga cikin shugabannin matasa, zo nima in ji korafi ruwan ba da na korafi wani gidi.
Kamar Adamawa, ita ma makwabciyar ta jiha Taraba ta bi saho wajen kafa wannan kwamitin binciken. To wai ko mai ɗan rajin kare haƙƙin bani Adama ke cewa ne? Kuma Gambo Daud na ko cikin yan fafutuka a jihar ya bayyana mai irin matakin da suka ɗauka.
Tabbas an kafa wayannan kwamitocin da aka yi kafawa sauran jihohin Taraba ma an kafa, zo mun zauna tare da su, aka nemi shawarwarin mu, muka ba su shawarwarin da ya kamata na a tsaya tsakani da Allah, a yi aikin tsakani da Allah, saboda haka mun ba su wannan shawaran.
Kuma da menene yanzu ko an zura ido ne domin ganin yadda ma za ta kaya a irin waɗannan kwamitoci? Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu raro a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kafa tarihi a yayin da ya rage watanni biyu a rantsar da sabuwar gwamnati. Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu kenan da aka gudanar da zaben shugaban kasar Amurka, wanda aka ayyana cewa dan takarar jam'iyyar Democrat, wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, yayi galaba. To sai dai har kawo yanzu shugaba Trump ya ki amincewa da shan kai a zaben, inda ya yi zargin aikata ba daidai ba a zaben, yayin da ya rage watanni biyu a rantsar da sabuwar gwamnati. Malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, Farfesa Tanko Yaya Baba, yana ganin wannan ba sabon bane a siyasar Amurka.
Zan mu ce ma bamu taba ganin irin wannan rikice-rikice na siyasa, musamman abin da ya shafi zabe ba a siyasar Amurka irin wannan lokaci. Ita Amurka wata, zan mu ce, kasa ce wadda ta yi zara a duniya wajen gudanar da mulki irin na demokradiya, kuma abin da ya shafi zabe zan mu ce ita ce zakaran gwajin dafi. Kasashe da dama, har da kasashen Turai da suka riga ta girka mulki irin na demokradiya kamar kasar Burtaniya, za mu iya cewa har da ita suna hankoro ne wajen cimma Amurka game da irin tsari na gudanar da zaɓuɓɓuka, na kuma tabbatar da inganci da sahihancin zaɓuɓɓuka, na kuma yadda 'yan siyasa ke na'am da kuma amincewa da duk abin da hukunci ya yi a yadda ake gudanar da zaɓe, da kuma irin ƙarfin za mu iya cewa hukumomi na ƙasar waɗanda suke da haƙƙi na gudanar da al'amura daban-daban da suka shafi zaɓuɓɓuka da kuma shari'a da kuma gudanarwa a ɓangarori daban-daban. Za mu iya cewa Amurka ƙasa ce wadda ta ginu sosai, take tafiyar da mulki demokradiyya ba tare da la'akari da mutane ko mutumin da ke mulki, ko mutane da ke mulki, ko jam'iyyar da ke mulki, ko jam'iyyar da ba ta mulki ba, ko wasu gungun mutane. A'a, ƙasa ce wadda tsari ne ke tafiyar da ke gudanar da shi karan kashin mulkin demokradiya. To zamu iya cewa su ne yan sandan demokradiya na duniya.
To amma me bambanta shi wannan shugaba Donald Trump mai barin gado da kuma sauran abubuwan da suka faru kamar yadda kace sun sha bamban.
To zamu iya cewa shi ne shugaba na uku wanda ya kasa larcewa mulki karo na biyu, kuma ba ma wannan ɗaya ba. Zamu iya cewa tun daga yakin neman zaben da aka yi na zaben da aka yi na 2016, to wani abu ya zo mu Amurkawa wanda zamu iya cewa ya sha bamban ainun da abinda aka saba gani ga zabubbuka ko kuma yakin neman zabe ko kuma yadda demokradiya Amurka ke gudana. Akwai zabubbuka da aka yi wanda aka samu takaddama, ba takaddama na bai aminta da zabe ba, takaddama na ina da bukata a sake bibiyar wasu ƙuri'u a wani bangare ko kuma wani sashi na kasa ko wata jiha ko wata karamar hukuma ko wani wuri dai wanda nike da wanda kila dan takara ko jam'iyya ke da bukatar ta ga an sake kirgawa ko kuma an sake bibiyar yadda aka gudanar da wannan zabe. Shi abinda Donald Trump ya yi ba cewa bai aminta da zabe ba, gaba ɗaya zaben na Amurka wanda aka gudanar shi ya tattara ya kunshe ya ce abinda ya faru na wannan zabe gaba ɗaya zalunci ne. Babu abinda aka yi bisa ka'ida, an saba mu ka'ida, an yi magu, an tafka ba. Yadda kasan shugabanni da kuma 'yan adawa na Afirka, in an yi zaɓuɓɓuka abinda ke fara fitowa tun kame an kammala zaɓe, za ka ga ana fitowa da ƙorafe-ƙorafe na an tafka maguɗi, na an saci ƙuri'a, na an hana mutane zaɓe. Waɗannan abubuwa da mutane ko kuma shugabanni ko 'yan siyasa da ke yi a ƙasashe masu tasowa irin ƙasashen Afirka shi ne ya fito daga bakin Donald Trump. Karo na farko daga shugaba mai ci na Amurka ya fito ya yi korafi ya muzanta ƙasar Amurka, ya muzanta hukumomin Amurka, ya muzanta tsarin Amurka, ya muzanta tsarin mulkin Amurka, ya muzanta martaban mutanen Amurka.
A irin wannan yanzu idan ya ci gaba da kasancewa a ranaku suna raguwa, idan har aka kai ranar hukumar lokacin da ya kamata a ce an rantsar da sabon shugaba, alhali ya ki ya amince da zaben ko kuma ya ki ma ya sauka daga kan mulki ko kuma ya fita daga fadar shugaban kasa ta White House, menene zai faru?
To wannan shine muke da muna kusan muna da tabbacin wannan irin abin da ake hankorin zai faru ba zai faru ba, saboda Amurka kasa ce wadda take da ginannun hukumomi tsayayyu waɗanda sun fi ƙarfin mutum ko mai mulki ko wanda bai bi da mulki. Kar ka manta ana cikin rigimar wannan zaɓe tun Joe Biden da abokin adawarsa bai kai ga samun ƙuri'u, adadin ƙuri'un da ake bukata na Electoral College ya ci zaɓe ba. Tun ganin ya kama hanyar samun waɗannan ƙuri'u, hukumar tsaro ta sirri ta Amurka ta ƙara masa ƙarfin tsaro da tare da tura Secret Security Service, wato jami'an musamman na tsaro, su ƙara bashi tsaro. To kaga za mu iya cewa a Amurka ɗaya wannan zai iya faruwa, wanda shugaba mai mulki mai ci yana zaune bai da ikon ya hana jami'an tsaro, bai da ikon ya hana su ɗaukar mataki ko kuma ɗaukar hukunci kan abinda suka ga ya dace a yi domin kare ƙasar Amurka.
Duk da yake zababben shugaba mai jiran gado Joe Biden tuni da ya kafa nashi kwamitin na karɓar mulki, to amma ɓangaren shugaba Trump da jam'iyyarsa ta Republican har yanzu ba alamun ba da kai. Lamarin da ya sa Biden kansa ya yi ƙorafin rashin bashi damar samun bayanai na karɓar mulki, ciki har da shirinsa na farko na tunkarar annobar coronavirus da ta ƙara ƙamari a ƙasar, bayan da tuni har ya kafa kwamitin yaƙi da cutar. Farfesa Baba ya ce da alama Biden zai fuskanci babban ƙalubalen kama mulki idan al'amura suka tafi a haka.
Lalle wannan babban ƙalubale ne ga shi Joe Biden da kuma jam'iyyar ta Democrat da kuma shi duk mutanen da ya zaɓa ko ya aina a matsayin mutanen da su taimaka masa wajen gudanar da mulkinsa, saboda shi za mu iya cewa karɓar mulki daga wannan gwamnati zuwa wannan abu ne muhimmi mai girma wanda ke buƙatar kwamitoci da kuma bayanai masu ɗimbin yawa ta yadda za a taimaka ma shi mutumin da zai dare kujerar wannan kujerar mulki mulkin shugabancin kasa ya zama da cewa yana da haske da kuma bayanai gamsassu kuma masu yawa wanda zai taimake shi wajen daukar matakai da yin shawarwari da nada mukamai da kuma dorawa kan inda aka bari da kuma sabuntawa na wasu zamu iya cewa ko hukunce ko kuma manufofi da gwamnati mai barin gado ta yi to da gaskiya da Donald Trump ya kekashe kuma ya yi bris da kiraye-kirayen da ake yi musamman shi shugaba mai jiran gado wato Joe Biden na ya bashi dama ya kafa committee sannan kuma ya girma wannan committee sannan kuma ya amfani da shi wajen kokarin bada bayanan da ake da bukata da su wajen gudanar da mulki to wannan abin zamu iya cewa cikas ina iya kawo cikas kwarai ga yadda gwamnati za ta fara aiki zai samar da matsaloli sosai wanda kamin zamu iya cewa ita gwamnati kamin ta fara aiki to tana bukatar lokaci shi yasa ma ake yin zabubuka yan watanni kamin a rantsar da shugaba wannan zabe da kammala shi cikin lokaci da yan watannin da suka rage kamin a rantsar da sabon gwamnati to ana amfani da shi ne wajen samar da bayanai wajen kafa komitoci wajen tantancewa irin mutanen da gwamnati za ta yi aiki da su da kuma duk wasu manufofi da gwamnati ta aiwatar da kuma yadda gwamnati mai jiran gado za ta kalli waɗannan manufofi da niyyar sabunta su da niyyar ci gaba da su ko kuma da niyyar watsi da su idan wannan bayanai ba su samu ba to za ka ga cewa lokacin da ake bukata a bata wajen tattarawa da taskace waɗannan bayanai da kuma yin amfani da su wajen fara mulki za a yi su ne a gaban mulki kuma zai haifar da matsala wajen rashin gamsuwa ga 'yan ƙasa ga irin tafiya ko kuma da tashin da gwamnati za ta yi na gwamnati zabe za ka ga cewa gwamnati ta fara ba a yi wasu manya-manya na ɗaɗa ba ba a ɗauki wasu manya-manyan matakai ba waɗanda za su nuna ma 'yan ƙasa cewa an samu sabon gwamnati kuma ga haƙiƙanin manufar wannan gwamnati.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Cuba Hero Dodoni da ya daidaita sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida da Murtala, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
To sarfila ta kaice a jiya talata jama'a Amurka sun tabbatar da yin bukin dasa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga a cikin watan Disamba duk da sanarwar soke bukin wuni guda kafin jiya talata. Masu shirya bukin na aje furanni a fadin Amurka da dubun dubatar mutane ke aje furanni a kan kaburburan mayakan Amurka sun sanar a ranar Litinin cewa an soke bukin saboda annobar coronavirus. Amma a jiya talata sakataren sojin Amurka Ryan McCarthy ya umarci makabartan soji ta ƙasa ta Arlington da ta kimtsa domin ɗaukar nauyin bukin cikin kariya. A hali da ake jika kuma a jiya talata zababben shugaban Amurka Joe Biden ya gana da mashawartansa a kan tsaron ƙasa amma ba jami'an leƙen asirin gwamnati ba. Yayin da shugaba Donald Trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na Democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta White House. Biden da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris sun tattauna akan batutuwa da suka shafi manufofin harkokin kasashen waje da masana akan harkokin diplomasiya da masu tattara bayanan sirri da ma masana akan tsaro a cewar kwamitin karɓar mulki na Biden. Majalisar Dinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun kotakwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a kasashe guda 7 da suke kan hatsari. Za a iya kawar da yunwa amma ya kamata a dauki mataki akan lokaci kafin a yi nasara, inji shugaban aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock a wata sanarwa akan raba kudaden wanda har yaushe ne kaso mafi girma da aka fitar daga asusun jin kan.
Masu sauraro ana mai kika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo muku kai tsaye daga ofishinmu na Abujan Najeriya. Kafin mu sallama muna mika saƙon taya murna ga mai sauraron yau da kullum Ado Salati Goma ga Annabi Rajau wanda ya samu ƙaruwar ɗa namiji. Allah ya raya shi ya sa kuma mai taimakon iyaye da al'umma ne. Haka kuma muna mika saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan Abba Ado Gwarzo, tsohon ma'aikacin NTA da DW da kuma AIT wanda Allah ya rasuwa birnin Kano. Mai gida ne ga Hajiya Sa'a Ibrahim DG ta gidan Abba Karimu Television da ke Kano. Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa. yanzu a madadin Babaya ko Makeri da yake ni gabatar da shirin da kuma Tsibahiro Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.